Matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya na ci gaba da ta'azzara, inda safiya duk sai an samu waɗanda suka rasa rayukansu ko rasa dukiyoyi ko rasa matsugunninsu. A yankin gabacin Sokoto kuwa ta safiya sai an fuskanci irin wannan matsalar, inda talatar nan ma an kashe wani mai unguwa a yankin Sabon Birni, kamar yadda mazaunin yankin na Sabon Birni Idris Muhammad Godur ya tabbatar.
Umar Sanda mai garin Magira Tudu Limatawa jiya sun kazo sun ka harbe shi, kuma sun nemi kuɗi ne gare shi. Ya ce wallahi bai da kuɗi, babu kuɗi, shikenan kawai sun ka harbe shi. An ka kawo shi Sabon Birni, da kawai Sabon Birni ya rasu. Sannan da sun ka kare, kuma sun ka tahi garin Damo, sun ka ɗauki wasu mata, sun ka tafi sun ka rufe nasu. Sai sun harbe wani wanda suka kama mata ta, ya hito da cikin gida, ya rugo da gudu ya bi su, wani ya ɗauki adda ya yanke mai jefa ya sare ga cikin ya buɗe wani, nan ya mutu.
Mazauna yankin Isa ma na ci gaba da fuskantar kwancin rayuwa sanadiyar ƴan ta'adda, a cewar Bashir Altina Goyawa, mazaunin garin na Isa.
Bayan mudaci shekaran jiya da jiya da sahi, nan sun ka ruba kin titi gidan bawa. Sai nan wata mota sun ka kasuwa, sun ka aji kuɗi, sun ka halbe wani, yanzu haka yana nan an kawo shi Udun. Da mu da Sabon Birni yanzu muka sha azaba. Sabon Birni cikin gari ɗaya rage, a kowane ya san Isa kuma cikin gari ɗaya rage.
Waɗannan matsalolin ne suka sa ɗan majalisar dokoki mai wakiltar yankin Sabon Birni ta Arewa, Aminu Boza, wanda ya sha kokawa akan matsalolin rashin tsaro, ya furta cewa zai aje kujerarsa idan matsalar ta ci gaba haka. Wannan ikirarin nasa ya sa jam'iyyarsa ta PDP ta gayyace sa akan damuwa da waɗannan kalaman, kuma na zanta da shi bayan ganawarsa da shugabannin jam'iyyar.
Alhamdulillah, mun fahimci juna da party na jam'iyyata, saboda babu party ko babu wani mutum shugaba wanda zai kallo ana kashe mutane. Ne yanzu maganar gari ne kai da kai, yanzu nan an kashe mana hakimi guda. An halbe wani malami daga Kurawa, an tare daga Gatawa zuwa Sabon Birni, an tare mutane, an san musu kuɗi kimanin miliyan 7. Hanyar teke wanda tana ma ga hanya na hawa ga titi, an zo an tare mutane, an halbe mutum. So kaga ire-iren wannan abubuwa, dole kowane ne shugaba, wato dole yi bakin ciki da wanga abu.
Na nemi jan tabakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Sokoto, Bello Aliyu Gwaranyo, amma ya kiyaye maganta akan batun. To ko dan majalisa zai sauya aniyar sa ta aje kujerar sa idan matsalar tsaro ba ta yi sauki ba.
Har yanzu magana ga da akai na ƙara nanatawa, ina nan kan baka na hawa, na in tsaro bai sauki ba wallahi za aje kujerar ta. To abin ga da akai ba ina yi ne kai na Aminu Boza ba, ina nana kan jama'ar Sabon Birni. Yanzu ina ƙara faɗa maka, muna da sama da mutum 20,000 wurin gudun hijira ni jamhuriyar Nijar.
Masu shari'a kan lamuran yau da kullun kamar Professor Bello Daudan Bada na ganin cewa matsalar rashin tsaro ta wuce wani mutum ya ajiye mukamin sa akan ta, muddin ba gyara aka yi ba.
Wanda ya zamanta kowa na da rawar da zai takawa mu yi maganin sha'anin tsaro. Ita kuma gwamnati ta kasance gwamnati ce wadda ke kishin al'ummata, kuma tana son alheri gare su. To in ba waɗannan abubuwa mun hukuma an ka samu wannan kishi ga ƙasa ba, in ya shekara iri ne ikirari ta haka nan da yawa akwai matsala.
Yanzu haka dai da yawa 'yan Najeriya ke gudanar da addu'o'i tare da zura ido ganin yadda yanayin zai kasance, domin ana ta ɗaukar matakai amma babu biyan buƙata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.